وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 5 ga watan juma'adul ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 27 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya wannan shine majalisin mu na 26 a cikin wato darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na masjidu a Darul Qur'an dake nan unguwar Muntin Dada a nan cikin garin Bauchi kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 5 a cikin suratul ma'arij a satin da ya gabata muna kan ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana bayani akan wasu daga cikin siffofin dan adam guda biyu cewa in alheri ya same shi sai zama mai kankamu idan sharri ya same shi kuma sai zama mai yawan laki da yawan korafi to Allah ya jero mana wasu bayin Allah wadanda suka siffanta da waɗansu siffofi cewa su sun wofanta daga wancan mummunan siffa da Allah ya siffanta dan adam da ita su ne Allah ya ce su ne waɗanda suke nutsuwa da dawwama a cikin sallansu sannan su ne waɗanda a wato ainihin dukiyar da Allah ya ba su akwai wani haƙƙi sananne da suka ware shi domin wanda ya tambaya kuma ya cancanci ya tambaya din da kuma wanda ma bai samu ikon tambaya ba sannan Allah ya ce su ne waɗanda suke gaskatawa game da ranar tashin alkiyama su ne kuma waɗanda suke tsoron azabar ubangijinsu dan ko azabar ubangijinsu ba a bar a amince mata bane ba a bar a sakankance mata bane zamu tashi yau insha Allah ta'ala kan aya ta 29 Allah ta'ala ya ce walladhina hum li furujihim hafizun na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina hum li furujihim hafizun
na'am
illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
Allah subhanahu wa ta'ala yace sannan daga cikin siffofin su sune wallazina hum wadanda su din li furujihim hafizun game da farjin su game da al'auran su suna kiyaye al'auran su ba sa ziya zuwa su biya bukatun su su yi zina ko su yi liwadi ko su yi madugo in kaga sun biya bukatun su ta sha'awa illa ala azwajihi sai akan matan su ko kuma akan mazajen su idan mata ne aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ya mallaka na kuyangi da sadaka in a lokacin da ake samun bayi da kuyangi ne to fa innahum ghayru malumin wadannan ba ababin zargi bane duk wanda ya biya bukatar sa ta hanyar matar sa ko ta hanyar kuyangar sa in ya same ta ta hanyar da ta dace in a lokacin da ake samun kuyangal ne Allah ya ce to wadannan ba za a zarge su ba amma faman ibtagha wara zalika duk wanda ya nemi wata hanyar biyan bukata koma bayan haka fa ulaika humul adun wannan sune wadanda suka ketare iyakar ubangiji to wannan ayoyi wadannan ayoyi a guda uku suna mana bayani akan cewa daga cikin siffofin bayin Allah nagartattu shine suna kiyaye al'aurorin su ba sa yin alfasha ba sa biyan bukatun su su saka al'auran su a inda bai dace ba wannan shi yasa a cikin alqur'ani mai girma Allah yayi kira ya kebance kiran maza daban kiran mata daban cewa kowa yayi kokari ya tsare al'aurar sa Allah idan ya tashi kira galibi a cikin qur'ani yakan yi amfani da lamirin maza domin ya wakilci maza da mata wajen umallin kohani amma saboda wannan hanin mai muhimmanci ne ana so kowa ya ji cewa da shi ake yi namiji ya ji cewa da shi ake yi hanin na maza daban mace ta ji cewa da ita ake yi ita ma ayar mata daban Allah sai ya ware sai ya ja kunnan maza a kebance sannan kuma ya ja kunnan mata su ma daban a kebance a cikin suratul nuri Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim Allah ta'ala ya ce qul lil mu'minina Allah ya ce ka ce ma mu'minai ka fada wa mu'minai yaghuddu min absarihim su rintse idanunsu wa yahfazu furujahum sannan kuma su wato ainifin tsare al'aurorin su kar su yi zina kar su yi alfasha zalika azka lahum wannan shine mafi tsarkaka gare su inna allaha khabirun bima yasnaun lallai Allah masani ne game da dukkanin abubuwan da suke aikatawa kaga wannan kira ne Allah ya zuwa ga mu'minai maza to bayan ya gama da mu'minai maza kuma sai ya jero doguwar aya yana jan hankalin mu'minai mata su ma sai Allah ya ce wa qul lil mu'minati
التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو
ولا يضربن بأرجلهن
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
وتوبوا إلى الله
جميعا أيها المؤمنون
Allah madaukakin sarki yake cewa kullil mu'minina wa kullil mu'minati Allah ya ce sannan ka fada wa mu'minai mata su ma yahdudna min absarihinna wa yahfazna furujahum su rinse idanunsu sannan kuma su tsare al'aurorinsu wannan shine sakon da nake so mu isa zuwa gare shi ayar na bari mallam ya karanta mana ta duka ni saboda kar mu katsai ta wajen karatu kaga Allah da ya kira mu'minai maza masu imani yace ku rintse idanunku sannan ku tsare al'auraku kar ku yi alfasha sai kuma ya kebance kira zuwa ga ƴan uwa mata su ma mu'minai yace su ma mata mu'minai a fada musu su rintse idanuwansu sannan kuma su tsare al'auransu kar su yi alfasha kar su yi zina kar su yi madugo kar su yi dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta to shine anan Allah yace walladhina hum li furujihim hafizun ya tabbata a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a cikin hadisi yana cewa idmanu li sittan adman lakumul janna manzo Allah yace ku kiyaye mun abubuwa guda shida ni kuma nayi muku lamunin aljanna daga ciki ya fadi yace wahfazu furujakum ku tsare al'aurorinku manzo Allah ya ce duk wanda ya tsare al'aurarsa yayi mun lamunin al'aurarsa cewa ba zai biya bukatarsa ta hanyar haram ba manzo Allah ya ce ni kuma na masa lamunin aljanna nayi mishi alƙawarin shiga aljanna kaga wannan ashe magana ce mai girma magana ce babba a wani hadisin manzo Allah yake cewa man yadmalli ma baina lahayaihi wa ma baina fakhidaihi admallahu aljanna duk wanda ya lamunce mun ya kula mun da ya kiyaye mun abinda ke tsakanin dasorinsa guda biyu harshensa ya kiyaye harshensa da abinda ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu annabi yace ni kuma nayi mishi lamunin aljanna nayi mishi lamunin aljanna saboda haka ashe kaga abu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske mutun ya tsare al'aurarsa kar ya je ya fada cikin abinda yake haram kar ya yi zina kar yayi madugo kar yayi luwadi annabi sallallahu alaihi wasallam kunnan mu game da dukkan wannan waɗannan abubuwa Allah da kansa a cikin alqur'ani ya game magana akan alfasha gaba daya yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kar ku kusanci alfasha wacce ta bayyana da wacce ta buya kaga duk wani abun da yake alfasha Allah ya ce kar mu kusance shi to kamar ka ce to menene da menene alfasha to sai Allah ya mana tafsilin su a wasu ayoyi na farko abin da ke fara shiga cikin alfasha shine zina Allah yake cewa wala taqrabu zina
wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila
Allah subhanahu wataala yace wala taqrabu zina Allah yace kar ku kusanci zina kar ku matso kusa da zina innahu kana fahishatan domin saboda zina ta kasance alfasha ce wa sa'a sabila sannan hanyar tayi muni mutun ya dauka ma kansa mummunar hanya a ce ya zama mazinaci Allah ya tsare mu saboda kaga abu na farko da ke daukan sunan alfasha a cikin alqur'ani shine zina abu na biyu shine luwadi da ayoyi nan da yawa da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi Lutu yake jan hankalin mutanansa cewa kamar yadda ya bada misali a cikin suratul namli wa Lutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa Allah yake cewa ka basu labarin annabi Lutu alaihi salam iz qala liqaumihi a lokacin da yake da mutanansa atatuna alfahishata yanzu za ku dinga zakke ma alfasha ku dinga aikata alfasha wa antum tubsirun alhali kuna gani da idonku da hankalinku ku dinga yin alfasha a innakum lata'tunal rijala shahwatan min dunin nisa yanzu za ku dinga zuwa kuna zakke ma ƴan uwanku maza kuma bayan mata da Allah ya halitta muku bal antum qaumun tajhalu, babu shakka ku mutane ne da kuke jahilcin abubuwa, jahilci ya muku katutu. Allah ka tsare mu daga jahilci. Saboda kaga wannan ayan ta nuna mana cewa luwadi mecece? Alfasha ce. Luwadi alfasha ce. To idan ka dauki zina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a hadisi ya ga me cewa a cikin hadisin sa da yace khamsun bi khamsin, idan biyar sun faru to ku jira biyar dasu, da ku ga biyar. Idan kun yi laifuka biyar to za ku ga azaba biyar. Abu na farko da ya fara da shi shine yace lam tazhadil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'unu wal awja'u allati lam takun madat fi aslaqihim alladhina madat. Ba a taba samun alfasha ta yadu cikin mutane hatta yu'linu biha, har ya zama suna bayyana alfashin a fili, ba su jin kunyan bayyana ta ba. Illa fashafihim ta'un, manzo Allah ya ce face sai alfa wato annoba ta kunno kai cikin su. Wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat, da wasu irin cututtukan da iyayensu da kakanninsu ba su san da waɗannan cututtukan ba. Yanzu albasha ta yi yawa ko ba ta yi yawa ba? Ta yi yawa. Cututtuka fa sun yi yawa. Zai yi wahala yanzu ka samu wani mutum guda ɗaya wanda zai ce shi lafiyayye ne, shi bayi da wata cuta a jikinsa ko guda ɗaya, zai yi wahala. In baka da diabetes za a same ka da typhoid, in babu ita akwai malaria, in babu ita akwai ulcer, wanda dama shi ne mafi yawan cutar Najeriya. Me ya jawo yaduwar alfasha? Yanzu in ba mu misali akan abin da ya shafi auratayyanmu, idan za a yi aure yanzu za a daura aure, ba wanda zai da daura aure da yarsa sai shi mijin da zai aure ta ya kawo takarda daga asibiti cewa shi din lafiyayye ne, bayi da kanjamau, sannan jininsa ya yi dace da kaza da kaza da sauransu, ita ma sai an kawo takarda. Tambaya ita ce yanzu ka samu uban yarinyan da ya aure yana lokacin shekara 30 baya 20 baya da suka wuce, lokacin aurensa an kawo takardar gwajin genotype, lokacin aurensa an kawo takardar gwajin hepatitis A da waye da waye da waye an kawo lokacin aurensa, me yasa? Saboda a daidai wancan lokacin alfashin bata yawaita ba. Yanzu da alfashin ta yawaita ba, cututtukan sun yawa. Wata ma a da za a daura auren bata ma san mijin da aka daura mata auren da shi ba, kuma su zauna lafiya su haifa haifafin ƴaƴa ba su haifi sikila ba. Sai yanzu me ya jawo yaduwar alfasha? Da alfasha ta yadu sai cututtuka suka yi me? Sai cututtuka suka yadu. Kuma babu abin da yake jawo yaduwar alfasha cikin mutane irin tsadan aure. Haka ne ko baka ba? In aure yayi tsada to zina za ta yi sauki, wanda ita ce ka'ida. Tsadan auren nan kuma musamman da yawan samari, in an ce tsadan aure abinda suke hararowa shine su a sawwake musu lebe, a sawwake musu kaza, wannan ba shine tsadan aure ba. Tsadan aure shine nauyin da aka daura ma uban da zai baka ƴa, shine tsadan aure, shine tsadan aure. Da dai kun fara murmushi amma yanzu kun daure fuska, ba shi bane tsadan aure? Kai dama wa ya daura maka wannan nauyin na kayan lefe da wane ne, haƙƙinta ne ka tufatantar da ita. Idan ka yi wannan wata ƙilga rage maka ga wahalar, amma matsalar shi ne a sanya shi a matsayin sharaɗi har ya zama da yana kawo tasgaro mai yawan auratayya, to wannan matsala ce. Amma a wani hujja, a wani dalili kake da shi cewa uban yarinyar da za ka aura shi zai kawo maka gado da kujera da wane da wane ne? A wani aya ka samu wani? A wace aya? Babu wannan ayar. To kaga yanzu da muka ɗaura ma kanmu wahala, muka tara ma kanmu masifu iri da kala, sai aure yayi tsada, da aure yayi tsada albasha sai ta yi me? Sai ta yi sauki. Albasha sai ta yi sauki. Mafiya yawan 'yan matan nan da suke fita su tafi bayan gari ba komai ya jawo suka fita bayan gari ba, wallahi illa tsadan aure. Mafiya yawan 'yan matan nan suna son aure, amma mun tara ma kanmu bala'i da masifa ya hana aure, ina za su je? Dole bayan gari za ta bi. Sannan sai ta dace da saurayin da an ce mai biliyan ɗaya ba zai baka aure yadda ya dace ba, ita kuma zai bata 2000 sa kati ya yi zina da ita, ba shi kenan ya gama ba?
shikenan ya gama, shikenan. Kamar inda za mu dawo mu sauwake makanmu wannan masifin, mu ɗebe makanmu wannan abubuwan da muka ɗaura makanmu wanda babu su a Ƙur'ani, babu su a hadisai, mu muka ɗauko muka ɗaura makanmu mu sauke shi. Yanzu inda za ka ce a cikin faɗin unguwar wuntun dadan nan, ba sai ka kewaye wuntun dadan nan duka ba, daga nan farkon bakin titi zuwa ƙarshe, gobe da safe kana neman ƴan mata da suka kai aure ba halin yi musu kayan ɗaki, za ka yi kayan ɗaki ka aurar da su sati mai zuwa, gobe da safe ƙarfe 7 masallacin nan ya cika. Gobe da safe ƙarfe 7 na safe masallacin nan ya cika ba waje, wasu ma nan da su kwana saboda kasar sa waje. Me wannan yake nuna maka cewa akwai ƴan matan a ƙasa kuma samarin su ma suna ƙasa, amma me ya hana yin auren? Kayan ɗaki. Me ya hana yin auren? Kayan lefi. Yanzu bala'i mafi girma ma shine maza ma yanzu wai in namiji zai aure wai yana duba gidan da za a masa kayan ɗaki mai yawa. Kai Allah wajen nan naka ya lalace. Allah wajen nan naka ya lalace. Allah kyauta. Ta wai in ba ma al'adan Bahaushe ba, wai yaushe za a wayi gari a ce wai uba ya haifi ya, ya tarbiyyantar da ita, ya ciyar da ita shekara 17, 18, 20 yana kula da ita, kai kawai ka ganta bayan ta zama cikakkiyar budurwa kana son ta ka aure ta, sannan kuma a ce katifan da za ku kwanta da ita ubanta ne zai saya maka. Kai Bahaushe bai yi gaskiya ba, ba wannan al'adan sa ba. Bahaushe bai kyauta ba, Bahaushe bai kyauta ba. Cokalin da zaka ci abinci daga gidansu za a kawo maka, cokalin da zaka ci abinci. Yato ai in kai zaka yi aure kana murnin za a kawo maka kayan gara da kayan ɗaki, kai ma akwai ƙanwanka za ta yi aure yayi tana hanya, ba haka bane? Akwai ƙanwanka za ta yi aure yayi, yadda uban waɗancan suka ji kai ma zaka zo ka ji shi, kai ma zaka ji. Saboda haka yanzu duk wanda suke da ƴan mata a gida hankalinsu a tashe yake, tunanin sun yi tashi aure da su ya zai. Amma yanzu kaga a ta wasu wajajen an fara hankalta, yanzu da ka zo ni ma ce to an daura muku aure tashi kunci. Ka san dama ba abin da saurayi mai yaudari ya tsana kamar inda abiya da uka. Tana ce da shi inda abiya da uka zai yi hal yarakum min ahadin sun man sarafu. Duk wani mai yaudari baya san inna abiya da uka, baba na kiran ka a to akwai matsala, akwai matsala. Amma kuma duk wacce take so ta yi mutunci duniya da lahira ba ta maganan soyayya da saurayi ba tare da ya je gaban iyayenta ba, in dai tana so ta yi mutunci. Amma duk wacce ta biye ma soyayya da samari ba tare da izinin iyayenta ba, wallahi za ta ci zayata, za ta ci zayata. Shi yasa manzo Allah da kansa yace lam ara lil mutahabbaini mithla zawaj, annabi yace in dai an samu masoya guda biyu namiji da mace, manzo Allah yace ni a gani na ba abin da ya dace da su in ba aure ba. Duk abin da namiji da mace za su yi masoya in ba aure ba, manzo Allah yace bai dace da su ba, kawai kowa ya kama gaban sa, in dai ba za a yi aure ba kowa ya kama gaban shi. Amma a tsaya na ta bata ma juna lokaci, kaga shi lokacin da ya ganta yana son ta, kafin ya zo neman izini a wajen iyayenta sai sun yi shekara 3 suna soyayya. Lokacin da ya zo neman izini shi ma kafin a yi maganar iyayensa su zo a yi magana sai an ƙara wata shekara 1 a sama, sannan an zo sai a kawo goron tambaya shi ma sai an ƙara wani wata 7 ko wata 8 kafin a kawo sadaki, kafin bayan wasu watanni a zo a sa ranar aure, sannan ran auren ma an tashi sakawa sai a cilla shi can wata 9, zallan daga haduwansu zuwa a yi auren sun shekara 6 suna soyayya tare. Duk wata gaskiya da ƙarya da menene, ƙaryan ma yayi har ya gaji, ita ma ta yi ƙaryan har ta gaji. Kan a yi auren sun ginshi juna, ta ginshe ki, ta ginshe shi, ya ginshe ta. Saboda haka sai a wayi gari da sunan suna soyayya, da sunan suna soyayya wata 9 an sa aure, amma sai su yi sati 3 ba su waya da juna ba. In ya ga wayanta ma sai ya matse shi ya sa aljihu, saboda sun ginshe juna. haka ne ko baka ba sun yi shi juna ai baya marmarin ganin ta bata marmarin ganin shi bayi marmarin ji daga gare ta bata marmarin ji daga gare shi wannan mawaddatan wa rahama da ake so a samu bayan aure ba zai samu ba tsakanin su ba zai samu ba amma ki zauna kina soyayya da saurayin shekara uku ba magana aure kanki ba magi ba wallahi kanki ba magi wannan kan naki akwai matsala shekara uku kina soyayya da namiji iyayenki ba su san me ake ciki ba kai wata tana boye ma iyayenta ne to ai abin da zaki dauka a rayuwa shine malam ka san dai duk duniya baka da masoya irin iyaye to duk wani abin da kake masa kallon alheri in dai sai ka boye ma iyayenka kafin kai to kai da kanka gaji tsoron karshen wannan abu ba makiyinka bane kake boye mishi alheri duk wani masoyinka in alheri ya samu me kake yi kana gaggawan me ka sanar da shi to suwaye masoyinka da zasu so maka alheri sama da iyayenka wa kake da shi so kenan ka gane ashe in aka wayi gari ga wani abun da kake kai amma wai ba za ka yi wannan abun ba sai ka boye ma iyayenka to kai kanka gaji tsoron wannan karshen wannan abu saboda haka saurayi ne wai kina tsoron kina tsammanin akwai alheri da tare da shi amma kina boye shi ma iyayenki ki ji tsoron karshen abun da zai faru tsakaninki da wannan saurayi ki ji tsoron karshen wannan alaka eh saboda haka inda za mu takaita mu kanmu akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita mana mu ajiye matsaloninmu mu maida su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye mana su to komai zai zo mana cikin sauki eh amma idan ba mu yi ba muka daura mu kanmu wata wahala Allah kuma dama ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini haraj addinin Allah ba kunci a ciki bakunci a cikin addinin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ma yake cewa auren da yafi albarka shine auren da aka takaita kashe kuɗi a cikin sa auren da yafi arha wanda ba a kashe masa kuɗi na masiba ba shine yafi albarka amma yanzu saboda damsul basirati irin da mutane fi sabilillahi shi angon da zai aure ya kashe miliyan 1 da rabi wajen kayan lefi uban amarya ya kashe miliyan 1 wajen kayan daki sannan wajen abubuwan biki da wane ne a kashe sama da 500,000 a zallan bikin su an kashe miliyan 3 a zallan bikin sannan kuma ana fafutukan neman gidan hayar 150,000 ina hankali yake anan ina hankali yake anan yanzu da miliyan 1 da rabi da ango ya hada kayan lefi da rabin miliyan da ya kashe a biki tsakani da Allah in suka cire makan su dogon buri miliyan 2 bare sai musu idan da zauna ba ha tamam mun daura makan mu kayan da Allah bai daura mana ba eh mun daura makan mu abubuwan da Allah bai daura mana ba sannan duk inda ka zo da kayan magana sai a ce ma ba haka ake ba to ba haka ake ba a ina a Qur'ani ko a hadisi a Qur'ani ko a hadisi mun tara mu kan wasu al'adun banza da wofi eh amma da za a takaita maka mu wannan wala duk wannan samarin da aure za su hada aran ma shi ma eh na eh a abin da yasa bai fara neman ba yana tsoro ne ai eh amma da ya san hanya kiliya kai da jintuna mu cikin wajen eh saboda haka mu takaita maka mu wannan abubuwan ina maimaita mana wallahi in aure yayi tsada zina za ta yi sauki in aure yayi tsada zina za ta yi sauki shi yasa a zamanin sahabbai da yake auren ya fi arha kamun ka ji labarin an yi au an yi zina daya ka ji labarin an yi aure goma amma yanzu ba kan ka ji labarin an daura aure daya ka ji labarin zina goma ka ji labarin zina goma zina ta zama ruwan dare cikin mutane ba matan aure ba zaurawa ba ƴan mata ba samari ba magidanta ba ma'aikatan gwamnati ba shugabanni ba ƴan siyasa wannan kan hadith wala haraj eh kowa kawai kowane bangare in ka dauka mazinata suna nan dinkin a cikin su kowane bangare to ita zina tana kade tattalin arziki Abdullah ibn Abbas yake cewa babu wata al'umma da zina ta taba yaduwa a cikin ta sai Allah ya ba mu wannan al'umman izinin ta halaka sai Allah ya ba mu wannan al'umman izinin ta halaka zina tana jawo yawan hadura akan hanyoyi in dai zina ta yi yawa cikin al'umma to yawan hadura zai yi yawa duk kula da kaidojin tuki da direbobi da su da duk yanda zaka sa seatbelt ka matse kanka ka aje fire extinguisher ka aje wane ne in dai ana zina a cikin al'umma to hatsari ba zai yi kadan ba hatsari sai ya yawaita Allah ya kyauta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi a cikin hadisi yake cewa ku kiyaye zina domin zina tana da wasu miyagun hukunce-hukunce da ukubobi guda shida uku a duniya uku a lahira duk mazinaci zai gamu da masifa guda uku a duniya na farko shine dai gami da dawamul fakar tamanin talauci in dai ka rungumi zina to ka cika form na talauci an bude portal na masu son su rayu a talakawa ka sa sunan ka a ciki ai kana talaka kana zina wallahi ba za ka yi kudi ba in kuma kai zina kai kudi to sai ka gumbaci ka zauna a talauci akan wannan kudin da zaka samu duk inda mazinaci yake karantsai da Allah bai cin kwanciyar hankali duk inda yake sai dai a zahiri ya nuna maka cewa kamar ga manyan motoci ga manyan gidaje ga manyan kaza a zahiri kai ke ganin sa haka amma shi a badi ne a cikin sa ya san abin da ke cin sa wannan wahsha din da ke cikin zuciya ba zai taba rabuwa da shi ba har sai ya tuba daga wannan zina har sai ya tuba daga zina na farko kenan duk wanda yake zina ba zai kudi ba ai anan dai waye ba shi yake kudi waye ke son ya raya talaka anan duk muna son kudi ko ni ne kuma nan ba dai a cikin gojin son kudi ai so duk wanda yake zina ba zai kudi ba in kai kudi kai in kai zina kai kudi kuma to kudin zai ja maka bala'in duniya da lahirai baka ganin yadda manya-manyan mazinatan suke mutum ne dan siyasa ne ko babban attajiri ne ya tara kudi yana zina da mata yana kaza yana kaza yana kaza karshe waɗannan ƴan matan da yake zina da su su da su hada baki su sa masa guba a ruwa ko abinci ya sha ya mutu shi kudin amfanin mai masa babu na biyu duk wanda yake zina a duniya zai gamu da zahabu haibatul waja farjinin fuska zai zama bai da shi kana ganin su kaga mutumin banza na uku daga cikin abinda mazinaci zai gamu da shi zai gamu da qaslul umur rayuwarsa ba za ta yi tsayi ba waye kosa ya mutu a nan in dai kana Allah Allah ka mutu duniya ta ishe ka kawai rungumin zina ka sa makanka lokaci ba za ka jima ba za ka wuce eh ba za ka jima ba za ka wuce ko da baka mutu ba baka mutu hissiyan ba to za ka mutu ma'anawiyan ko da baka mutu mutuwa na zahiri ba to za ka mutu mutuwa na ma'ana ga ka nan a raye amma kamar ka mutu ga ka a raye amma kamar matacce sannan a lahira kuma za ka gamu da masifa guda uku in kana zina na farko za ka gamu da hisabi mai tsanani na biyu fushi ne fushin Ubangiji na uku shi ne azaba da wutan jahannama me ya jawo wannan shi ne zina Allah ya kyauta to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa ya ma'asharal shababi man istaba'a minkum alba'ata falyatazawwaj manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ku taron samari duk wanda a cikin ku ya samu daman yin aure shine alba'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace to marmaza yi aure fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj saboda wannan shine yafi kaiwa makura wajen ya taimaka masa wajen rintse idanunsa da kuma tsare al'aurarsa Allah ya samu dace abu na gaba shine luwadi in ka so a wannan zamanin ka hada shi da madugo namiji ya nemi dan uwansa namiji ko mace ta nemi yar uwarta mace eh kaga wannan mummunan aiki al'umma guda Allah ya halakar da ita ya kifar da ita ya dirkake ta saboda laifin luwadi mu kuma yanzu cikin al'umman mu luwadin ma sai aka samu promotion su a wancan lokacin maza ne ke neman maza yanzu kuma sai aka samu ci gaba ta yanda mace ma tana neman mi tana neman yar wata mace har kungiyoyi ƴan luwadi da ƴan madugo suke da shi ba sa kunyan tallata kansu a social media kaga ta sa wacce wacce lesbian wane wane kaza wane wane kaza yana tallan kanshi yana bin mutane ta social media yana tallaka musu duk wanda yake da burin yin zina ko luwaɗi ko maɗugo gashi
kuma ka bincika ya gaya maka sunansa Ahmadu ko Musa ko Muhammadu
sunanta Amina ko Maryam ko Fatima kaga wannan kuskure ne
laifi ne mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi a cikin hadisi yace la'ana Allahu sab'atan min khalqihi min fawqi arshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya kawo masa list din wasu mutane guda 7 da Allah ya tsine musu tun daga saman al'arshi daga saman al'arshin sa Allah ya tsine mu waɗannan mutum guda 7 yace waraddada la'anata ala wahidin minhum Allah ya maimaita tsinuwa har kashi 3 akan mutum ɗaya cikin su sannan kowanne daga cikin su sai ya tsine masa albarka tsinuwa guda 1 mutum ɗaya kuma sai aka bashi guda 3 abu na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut Allah ya la'anci duk wanda ya aikata irin aikin da mutanen annabi lut suke aikatawa Allah ya tsine ma wanda ya aikata aikin mutanen annabi Lubu Allah ya tsine ma wanda ya aikata aikin mutanen annabi Lubu kaga tsinuwa akan mai luwadi har guda nawa har guda 3 sannan sai yace Allah ya la'anci duk wanda ya taru ya tara da dabba ya sazu da dabba Allah ya tsine mishi albarka Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa Allah ya la'ance shi Allah ya la'anci wanda ya canza iyakan fili iyakan kasa ga inda filin sa yake ya ƙara taku ɗaya ko ɗani ɗaya Allah ya tsine mishi albarka Allah ya la'anci wanda ya taimaki mabarnaci Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi albarka Allah ya la'anci wanda ya hada mace da gwaggwanta ko innanta a ƙarƙashin igiyar aure guda ɗaya ya auri mace ya auri ƴar uwan mahaifiyarta ko ƴar uwan mahaifinta Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi albarka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma dukkanin bawan da ya jingina kansa zuwa ga waɗanda ba ubannin gidansa ba kaga wanda ya fi kowa ɗeban kaso mafi tsoka cikin tsinuwan shine wa shine mai luwaɗi tsinanne ne shi duk wanda ya ɗauki wannan hanyar kuma ba zai albarka ba kuma ai ya kamata mu fahimci wani abu ma akan luwaɗi jama'a mutanen da suke luwaɗi kan wani annabi aka tura musu annabi Lubu ko dukkan annabawan Allah in mun lura ana sa ma yara da yaya sunayensu amma tun da ka taso daga a gidanku har yau tun da aka haife ka wa ka taɓa jin an masa haihuwa ya ce sunan ɗansa Lubu na'am kyamatar sunan annabi saboda aikin da mutanensa suke aikatawa kuskure din ba za ka jingina masa wannan aikin ba ko kuskure ne amma me yasa menene dalilin shine wato fidiran mutane yasa kyamatar wannan aikin har yasa ake kyamatar sunan annabin da aka tura wa masu aikin eh yanzu an maka sabon haihuwa an zo ana alhamdulillah amarya ta sauka lafiya ka zo hudu ba kawai sai aka ji ka ce yaro sunan Kalubi za ku yi lafiya da ita to kaga me yasa ba za a kyamaci aikin ba to me yasa ba za a kyamaci aikin ba mummunan aiki ne Allah ya sa mu dace saboda haka Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda suke tsare al'aurorinsu suke tsare ba sa zina ba sa madugo ba sa luwadi sai Allah ya ce illa ala azwajihim in kaga sun biya sha'awansu to sai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko abunda daman su ya mallaka fa innahum ghayru malumin wa innam ba ababan zargi bane su faman ibtagha wara azalika duk wanda ya nemi wata hanya ta biyan bukata koma bayan wannan to wannan ayan ne malamai suke kafa hujja da ita akan haramcin istimna istimna shine mutum yayi amfani da hannunsa dan biyan bukata ya fidda maniyi da kansa daga jikinsa wannan malamai suka ce wannan aikin haramun ne ya shiga cikin faman ibtagha wara azalika kaga samari da yawa sun fada cikin wannan aikin
yan mata da yawa sun fada cikin wannan aikin suna kashe kansu sanadiyar wannan istimna da yawa kai wannan kuma kaga kuskure laifi ne babba laifi ne mai girma laifi ne mai girma ya shiga cikin famani ta gawara a zalika ai duk wata shubha da zaka kawo akan wai ai ba ambace ta kwalluba wane ne duk wannan shubha ce mara ci tunda Allah ya ce famani ta gawara a zalika to ko menene ya shigo ciki ko menene ya shigo ciki in dai ba akan matarka ko ku yangarka ba yanzu kaga ba ku yanga hanya guda ɗaya ce ta biyan sha'awar mutum shine me matarsa ta aure matarsa ta aure saboda ka samari matasa da ƴan mata mu guji wannan ɗabi'a ta istimna haramun haramun ne haramun ne haramun ne bisa ijma'in malamai haram ne daka munisanceta Allah ya sa mu dace na'am Allah ya ce walladina hum li amanatihi
walladina hum li amanatihim wa ahdihim
نعم
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون
الله سبحانه وتعالى يتي والذين هم sannan daga cikin siffofin waɗannan bayin Allah sune waɗanda li amanatihim sune waɗanda dangane da amanonin su wa ahdihim da alƙawuran da suka ɗauka ra'un suna lura da amanonin su suna kula da alƙawuran su al-imamu ibnu kathiri a wannan wajen ya karanta da walladhina hum li amanatihim ala siga na ifradi li amanatihim amma jumhurul qurra suna karantawa da li amanatihim bisa jam'i kenan in muka dauki walladina hum li amanatihim wadanda game da amanar su guda daya kenan go amana tsakanin su da Allah kenan amanar addini domin addinin Allah amana ce akan ka sallah amana ce azumi amana ce addinin ka amana ce komai naka da Allah subhanahu wataala ya baka na addini umarnin da Allah ya baka umarni da hani na addini amana ce shine li amanatihim idan ka dauki li amanatihim kuma to ya kunshi amana da ke tsakaninka da Allah ya kuma kunshi amanonin da ke tsakaninka da bayin Allah amanonin da ke tsakaninka da bayin Allah idan an baka amana to wajibi ne ka sauke amanan da Allah ya dauda da aka daura maka sawa'un amana tsakaninka da Allah ko kuma amana tsakaninka da bayin Allah idan mutum ya dauki dukiyarsa ya baka amana ce idan mutum kamar yadda manzo Allah ya ce al-mustasharu mu'tamad duk wanda ya zo neman shawarinka akan abu to ka sani amana ya baka idan ka bashi shawarin da ka san cewa ba anan daidai yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan tashin al-qiyama zaka tashi cikin mahaita zaka tashi cikin mayaudara mutum ne ya sa wani abu a gabansa sawa'un neman aure ne kasuwanci ne neman aiki ne sai zo neman shawarinka wani me zaka ce game da me kake gani game da auren wacce shin kana ganin ya dace ko kana ganin kaza kaza ka san akwai matsala sai ka ce a ba komai kaga wannan duk wanda ya zo neman shawari a wajenka ya aminta da kai ne ko ya yarda da kai ne to in ka bashi shawarin da ka san ba shine daidai ba to ka ci amana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗa maka magana a lokacin da zai faɗa maka maganan nan sai kaga ya waiga ya juya yana kallon hagu da dama yana kokarin ya duba yaga shin akwai mai ganin ku ko babu ma'ana kai kadai yake so ka ji maganan to wannan amana ce amana ce mutum ya kira ka a waya sai ce wani na'am ina so mu yi magana da kai wannan cewa da ina so mu yi magana da kai kira ka a waya amana ce babu mamaki ya gan ku dazu kuna tare da mutane sai ya tsallake su bai faɗi maganar a gaban su ba ya tafi ina ya tafi gida sai ya kira ka a waya yana so ku yi maganar kai da shi
to wannan amana ce ko kuma kuna cikin mutane sai ya zo yi maka sallama ya ce wani da Allah zo mu yi magana sai ya jaka gefe sai ya ce maka ina fama da matsala kaza da kaza a gida subhanallah ina fama da matsala kaza da kaza tsakanina da matata ina fama da matsala kaza 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 sai nemi shawaranka sai ka zo ka zauna cikin mutane sai ka ce ai matsalan suke nan ba sa neman shawarin mutum lokacin da za su yi aboye da aka samu matsala in za ka matsala kaza kaza ya samu da matarsa ka ci amana muna ganewa ku saboda haka wannan amana ce wallazina hum li amanatihim ku kiyaye amanun da ke tsakaninku Allah yana cewa cikin alqur'ani inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila
إن الله نعيم ما
إن الله نعيم ما يعيدكم به إن الله كان سميعا بصيرا
الله يكتوى إن الله يأمركم للي الله ينا أمرتم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمرني دقى الله الله يكتوى سوكي أمانوني زواغ ما أبو تنسو دوات ديباك أمانا Allah ya ce umarni ne daga wajen Allah ka sauke wannan amana. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. In za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci. Umarni ne daga wajen Allah wannan. Duk wanda ya baka amana to kai kokari ka sauke amanan nan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la imana liman la amanata la. Duk wanda bashi da amana to bashi da imani. Duk wanda bai da amana to bai da imani. Sannan Allah ya ce wa ahdihim alƙawuran da suka dauka ra'un suna kula da alƙawuran su ba sa wasa da alƙawari Allah ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum alƙawarin da ke tsakaninku da Allah in kun dauki alƙawari to ku sauke alƙawarin nan sannan ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula alƙawuran da ke tsakaninku in kun dauka Allah ya ce Allah zai tambaye ku akwai daga ku cika alƙawari in kun yi alƙawari يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا قولاً دوكي إيماني ألا يأتي أبندك وكلانا القولة تكانونك ألا يأتي كويك وقريك وشكا النبي صلى الله عليه وسلم يناتي ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له دوان دباشي دا أمانة باشي دا إيماني دوان دباشي دا القولة باشي دا الدين معنى إيمان كبير تكبا إنباك دا أمانة الدين كبير تكبا إنباك تك القولة يا فتا منا أحاديثي yana cewa salasun man kunna fihi fa huwa munafiq abu guda uku duk wanda suka zama dabi'un sa ya zama munafiki wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim koda yayi salla koda yayi azumi kai koda yayi taraye cewa shi musulmi ne inda yana da wayannan dabi'u guda uku manzo Allah ya ce munafiki ne shi idza haddatha kadhab duk wanda in yayi magana zai yi kadiya daga ya budi baki kadiya zai wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari zai saba alƙawari wa idza atumina khana idan aka aminta da shi zai ha'inci kaga bai zama mai amana ba kenan wato yanda zaka gane shine in an aminta da mutum yayi ha'inci kamar misali yanzu muna tare da alaramma yanzu idan na ziyarci shagon sa misali sai na zauna a shagon sai wani dalili yasa zai fita zai iya ji maransa cewa zai bar mun shagon abore in zauna har ya dawo saboda ya aminta da ni to dan in dauki naira 10 a shagon sa a daidai wannan lokacin gwamma ka je ka fasa kantin can ka saci miliyan 10 dindin sata zalla kai nan kuma ha'inci ne ba mu gane ba nan an yadda da kai ne an aminta da kai kuma me yasa aka aminta da kai shine siffan addini da nagarta da nuna Allah 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 kai a koyaushe sai aka aminta da kai an yadda da kai to in kai ha'inci anan karamin ha'inci anan laifin sa yafi girma sama da babban sata a can inda ba san ka ba mun san ko mun gane ba kaga ashe lallai ha'inci babban al'amari ne eh ba kuma cewa nake kaje ka fasa kanti kai sata ba shi ma laifin shi daban ne amma dai ana so a nuna maka cewa laifin wannan fa ba karamin laifi bane ah na'am yanzu kamar misali ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zina yana da kofofi guda 70 matakai na laifi riba afwan riba yana da matakai na laifi guda 70 mafi karanci shine mutun yayi zina da mahaifiyarsa sannan mafi girma kuma shine mutun ya dinga sake harshensa wajen cin mutuncin ɗan uwansa kenan a babin laifi ana so a nuna maka ka bude kofar cin mutuncin ɗan uwanka girman laifin sai an ninninka so 70 na laifin wanda ya zina da mahaifiyarsa kafin ya nisko ka amma kaga a babin zina fa wanne ne zina mafi girma shine wannan din kai zina da mahaifiyarka amma in an dawo babin riba kuma to mafi karancin laifi kuma yana daidai da mafi girman laifi a babin zina mun fahimta ku kenan yanzu so ake a ce maka ka nisanci riba ka je kai zina da mahaifiyarka baka ake so a nuna maka ba laifin mai girma ne saboda haka kula da amana babban al'amari ne sannan Allah ya ce wallazina hu sune waɗanda kuma bi shahadatihim game da shaidodinsu qa'imuna suna tsayuwa wajen ba da shaida a nan wajen bi shahadatihim akwai kira'o'i guda biyu akwai kira'an Ibn Kathir da Nafi da Abu Amr da Hamza da Kisa'i suna karantawa da bi shahadatihim suna yin ifradin su kenan bi shahadatihim sannan Hafsu an Asim yana karantawa bi shahadatihim shine yadda muka ji malam ya karanta to in kace bi shahadatihim kai ifradi shine kalmar shahada kenan suna tsayuwa wajen cika sharuɗan kalmar shahada sharuɗan la ilaha illallah guda 7 wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi'u qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha duk yadda kake yawan fadin la ilaha illallah shahadatu alla ilaha illallah in baka cika waɗannan ka'i sharuɗa guda 7 din ba to baka zama cikin bi shahadatihim qa'imuna ba la ilaha illallah ka ba za ta maka amfani ba na farko shine al-ilmu ya zama kana da ilimi akan me la ilaha illallah ta kunsa wal yaqin da kuma yaqini game da la ilaha illallah ba shakka ka yadda baka daddar cewa Allah shine kadai abun bauta wal inqiyad sannan ka doge ka tsaya tar ka mika wuya ma abun da kalmar ta kunsa fadri ma aqulu wasidku kai gaskiya ya zama da gaske kake yi wal ikhlas sannan kuma kai da ikhlas wal yaqin sannan wasidku wal ikhlas wal mahabba ya zama kana kaunar kalman yadda ya dace al ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyad fadri ma aqulu wasidku wal ikhlas wal mahabba ya zama kana kaunar kalman shine bin baz ya kara yace wazida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi min al ashiya'i qad uliha an kara na 8 shine ka kafirce ma duk wani abun bauta ko ma bayan Allah kaga nan shine bambancin la ilaha illallah wa alu sunna da la ilaha illallah dan bid'a shine bambanci ai dan wasu zaka ji suna ruduwa wai ɗan dariƙa wai sun fi mu ruko da la ilaha illallah kariya ne wallahi kariya ne ko fadin la ilaha illallah wallahi ba su fi mu ba basu bin fadin la ilaha illallah illa iyaka mu abinda muka fi sani su a wajen su sun ce zikiri hauka yake sawa mu kuma a wajen mu mun ce zikiri nutsuwa yake sawa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu mu a wajen mu ka zauna kai la ilaha illallah la ilaha illallah cikin nutsuwa shine zikiri su a wajen su kuma ka fito ka buga kilji a kewaye a sa kille ana rangaji ana kada kai su a wajen su wannan kuma shine zikrin la ilaha illallah shi a wajen su kuma inda zaka gane abun rudani ne manyan su ba sa yi ya kamata in dai wazifan nan gaskiya ne to in mun zauna maulana kai kamata ka zauna a tsakiya amma maulana an yi magariba ya shiga gida yana jiran a kira isha ku kuma ya ku jahilai kuna zauna nan ku kuna wazifa wai kun cikin fada farin kyalle wai Allah da manzo suna zuwa kai shi maulan bai san ganin Allah da manzo ne ya bai zauna ba shi ko a baku wannan a baku ganga ku ta biga bandiri kuna zikiri kuna ihu duk wani mai hankali babu shi a cikin ku sai dai yazo ya zauna ya jira ku idan kun gama a bashi live speaker ya ce muku yana kara muku nasiha da ku rike zikiri shi ba shi wanda shi ya rike zikirin to wannan shine bambancin la ilaha illallah wa alus sunna da la ilaha illallah dan bid'a dan bid'a zai fadi la ilaha illallah dubu sannan zai bauta mu wani Allah sau dubu to me aka yi kin aikin manzo aka yi aikin manzo aka yi matarka ta ce da kai kai dai nake so kai dai nake so kai dai nake so kuma ka shigo gida ka ganta tana waya da wani daga sai take yi ba daga sai take yi ba to yaushe zaka ce la ilaha illallah kuma ka bauta mu shehu kuma ka ce daga sai kake yi yaushe zaka ce la ilaha illallah kuma ka bauta ma wani Allah kuma ka ce wai da gaske la ilaha illallah har wani ya ce wai ɗan ɗari ga wai sun fi mu riko da la ilaha illallah ƙarya ne wallahi riko da la ilaha illallah shine tsayuwa akan bautan Allah shi kadai shine riko da la ilaha illallah to anan kuma zaka ada ahlus sunna da dan bid'a ahlus sunna da dan bid'a ba za su hadu ba eh shi a wajen dan bid'a shehin zama abun bauta ne shi mu kuma a wajenmu Allah ne kadai abun bauta har manzo Allah ba abun bauta bane shi manzo Allah ba abun bauta bane shi ba a bauta masa biyayya ake masa a koyi bautan Allah a wajensa to shine abun da ake amma ba wai shi din a bauta masa ba sallallahu alaihi wa sallama to ballantana kuma wani wanda ba shi ba balle wani wanda ba shi ba to shi yasa zaka ga alhamdulillah sunna yanzu ita take cin kasuwa ai su yanzu ɗan bid'a damuwansu ba wai sabbi su shigo ba na cikin ne ake kokarin ya yi za'ayi a tare su kar su fita ai ba haka bid'a ta koma ba yanzu damuwar yanzu ana tarerayin na cikin ne dan Allah ku yi hakuri ku zauna ku yi hakuri ku zauna abin da ake kokari kenan amma ba wai sabbi su shigo ba amma wallahi mu ahlus sunna ne kullun samun sabbi muke yi kullun samun sababbin tuba muke yi wanda zai gaya maka jiya yana kan bid'a yau ya gane sunna eh yau ya gane sunna wani zai ce da kai ana ta yi tun farkon dabbar dambar wanda ake ta bi taba ganewa sai jiya ji karatun malam wani ya fahimta yau gashi ya dawo sunna amma bid'a fa ba sabbi ba sabbi duk wanda kaga kuma ya rike bid'an kyam to zaka samu ya taso ne dan inna wajadna aba ana ala ummatin haka ya taso ya samu gidansu anai to ba zai iya bijire ma gida ba kaisa sai an yi magana sai ya ce to ya za a yi da iyayensu da kakanninsu da suka mutu akai eh can ta matse musu Allah ya yafe musu amma dai ka akan shirka suke akan shirka suke eh shi yasa nake ganin wannan mashirmancin masussuka ka san da yana daga cikin wanda suka fi kowa hawan kawara ba ɗan ɗariƙa amma yanzu saboda yana neman wanda za su haɗa kai da su don su yi wato huta haushi akan ahlus sunna sai kuma yana haɗa kai da ɗan ɗariƙa bayan yana maganin cewa mafiya yawan mu wai mu ɗan izala wai galibin iyayenmu da malaman da muka yi karatu a wajen su wai mafiya yawan su ɗan ɗariƙa ne to yanzu in ka ce ɗariƙa kafirci ne su iyayenka me su kuma bai ce shi ɗan Qur'ani zalla ne amma kuma bai ina jin bai karanta ayan da Allah ya bada amsa ma irin wannan tambayan bane a cikin Qur'ani da Annabi Musa da Haruna suka gama ma Fir'auna wa'azi me yace da su qala fa ma balul qurunil ula yace a addinin ku ne shine addinin da yake to karnonin da aka wuce a baya waɗanda suka yi addini a farko suka yi addini akan wannan turban da muke kai su ya da ku da su me ya matsayin su ina fadin haka qala ilmuha inda rabbi fi kitab Annabi Musa ya ce matsayinsu da sanin makomansu ilimin na wajen Allah yana rubuta a cikin littafi la yadullu rabbi wa la yansa ubangiji na baya mantuwa ubangiji na baya bata akan al'amura saboda haka kaga tambaya ce masu suka yake yi bayan koya san Allah ya jima da bada amsa bai sani ba amma ba shi ya ce kuma dan Qur'ani zalla ne shi ashe Qur'anin ma bai san Qur'anin ba Qur'anin ma bai san Qur'anin ba so shi yasa zaka ga yana ce wai zai yi ma'alus sunna ritaya amma kuma ma yan bid'a yake ta yi maritaya wani ahlus sunna ne kaga ya bar sunna ya koma qur'ani zalla amma yan bid'a fa guda nawa so masu yake ritaya kenan basu kuma ina so ahlus sunna ku fahimci wani abu wallahi mu gode ma Allah yan dari ku dukansu duka bangarorin da yan shi'a da duka sauran bangarorin bid'a suna son masussuka saboda yana sukan mu ahlus sunna mu kuma ahlus sunna muna kin masussuka saboda yana kin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko anan ai an gane waye kwashi babban rabo mu mun kishi saboda yaki maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuma kun so shi dan ku taya shi kin waɗanda suke kin shi dan yana kin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu anan ba ku gane bambanci tsakanin mu da ku ba, manzon ko kuma fahimta ba? Yanzu anan ai an gane bambanci tsakanin mu da su, an fahimci bambanci tsakanin mu da su. Saboda haka sai ya fito yana magana wai masu cewa suna neman haɗin kan musulmai, wai dukkan bangarorin musulmai suna maulidi, wai mu haɗu da ku a wajen maulidi sai kai ya hazo. A ba kai kwa dama waye ce maka mu muna neman haɗin kai da kai? Ai mu wajen yakan ƴan bid'a ba ma neman haɗin kan ɗan bid'a, ba ma neman haɗin kan mushriki wajen yakan mushrikai. Inna la nasta'inu bil mushrikina alal mushrikina, ai ba mu neman agaji da wa za mu haɗa kai mu yanzu? Wallahi zallan ahlus sunna sun ishe mu. In ka ji mun ce a haɗa kai, muna nufin a haɗa kai tsakanin ahlus sunna, a cire kungiyanci da ɓangaranci wanda aqidar mu take ɗaya. Amma ƴan bid'a ba abin da za mu yi da ku, ba wanda ya gaya muku muna neman haɗin kai da ku. A babin zaman ƙasa, ƙasa ta haɗa mun, an zo ta manufa ta ƙasa, kun ga an haɗu, wannan wani abu ne na daban. Amma babin addini wallahi ba mu neman haɗin kai da kowa, ba wanda muke neman haɗin kai da shi, babu shi. Zallan ahlus sunna sun ishe mu, ba mu neman haɗin kai da kowa. To sai ya ce wai a haɗa a wajen maulidi, don ba rashin hankali ba. Shi ɗan Ƙur'ani zalla ya kamata in zai yi bid'a, to bid'an ɗau Ƙur'ani da zalla ta zama bid'a ce ta rage a cikin addini, ba ƙari ba. Manzon ko mun gane ba? Domin shi ɗan bid'an ɗan Ƙur'ani zalla rage al'amuran addini yake yi. Hukunce-hukuncen sallah da matakan sallah da wane ne ya cire hadisai a cikin, ga ya rage ne a ko'ina shi rage yake yi. To bai kamata kuma a samu ƙari a wajensa ba. Abinda ya tabbatan ka kore, to bai kamata kuma ka kawo wanda bai tabbata ɗin ba. Bai kamata ba. So bai kamata a samu ɗan Ƙur'ani zalla da sunan maulidi ba, bai kamata ba, bai dace ba. In dai ba ya zama kafiri ba, ya kafirce ma Ƙur'ani. Amma in dai ɗan Ƙur'ani zalla ne kai, to bai kamata a ganka a wajen maulidi ba, din ba ayan maulidi. Ba ayan maulidi. Eh, babu ayan maulidi. Balantana wani taro wai shi wai yaumul rasul. Saboda kun raina wa manzon Allah hankali. Rana ɗaya ne nashi a wajen ku a shekara. Kai, Allah ya tsine mu wannan tunanin albarka. Rana ɗaya ne kawai na manzon Allah kuwa a wajen ku. Kai, na ai mu cikin kullun cikin yaumul rasul muke. Yasa mu kullun qala rasulullahi muke karanta. Qala Allahu qala rasulullah. Ku kuma wai abinda kuke so wai mu daina cewa qala rasulullahi. Kawai an ce qala Allahu sai a ce qala masu suka. Kai ina ba dai ji ba fa, ba dai ji ba, ba dai ji ba. Kuma kamar yadda jiya nake faɗa ma wasu, idan mutum zai addini da Ƙur'ani zalla, to fa wai ishara ce yake yi wai cewa manzon Allah bai fassara Ƙur'ani ba kenan, haka ne ko ba haka ba? To in dai ko manzon Allah bai fassara Ƙur'ani ba, to kai ma bai kamata ka fassara ba. Daka yanzu zaman tafsirin nan da muka yi, kamata yayi kawai mu zauna ala ran mu ta karanto mana ayoyi na awa ɗaya mu tashi mu tafi, ko harafi ɗaya kar a ƙara, kar ka fassara. Duk manzon Allah ina aya ne da tace manzon Allah ya fassara Qur'ani? A wace aya? Ba aya da tace manzon Allah ya fassara Qur'ani. So in kace zaka yi aiki da Qur'ani zalla, ka ce manzon Allah bai yi sallah ba, ka ce manzon Allah bai taɓa yin sallah ba a rayuwarsa. In ka ce manzon Allah ya yi sallah, ina ayar da ce ga manzon Allah yana sallah? Wace aya? Dole in dai ka ce manzon Allah ya yi sallah, to fa ganin shi aka yi ya yi sallah kenan. To a ina aka rawaito an gan shi ya yi sallah? A hadisi kenan. Ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi azumi ba, in har ka ce ya yi azumi, wa ya ga ya yi azumi? A ina aka samu? A cikin hadisi. Saboda haka kenan in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara Qur'ani ba, ma'ana baka aiki da hadisi. To ishara ce zuwa ga cewa kana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo Qur'ani, mika ma jama'a Qur'ani, yin zallan tsuran bakin Qur'anin kawai ya karanta ya juya. To kai ma in ka zo karanta zallan bakin ka juya, yadda manzo Allah bai fassara ba, kar ka fassara. In har manzon Allah ya fassara, to fassaran ya zama hadisi kenan. Fassaran ta zama hadisi kenan. Eh, fassaran ya dawo hadisi kenan. To saboda haka amma yanda zaka gane abun bata ne, wai har ka ji wasu marasa fahimta cikin ahlus sunna wai suna ce wai abun mamaki wai masu suka yi haɗa kai da ƴan bid'a. To shi masu sukan dame shi ha? To yanzu ɗan bid'a ya haɗa kai da ƴan bid'a ya zama abun mamaki? Ta ina ta ce wai ɗan ƙala ƙato ya haɗa kai da ƴan bid'a, shi ɗan ƙala ƙaton me shi? Ai wai kai ma bi dan uwanka ne yayi, dan uwa ya ga dan uwa ne yayi, Ali ya ga Ali, tsakanin ɗan ƙala ƙato da ɗan bid'a shi ma me shi? Ha? hasali ma bid'an dan kala katu fa bid'a ce da take haddin kafirci bid'a ce da take haddin kafirci Allah ya tauta ta ma da ma kansa zai iya haduwa saboda turban iri ɗaya ne turba ce da take tafiya akan tatsuniya akan tatsuniya eh kuma shi yasa muke ƙara tunatarwa da jan hankali wallahi wannan lamarin addini ne musamman gwamnatin jihar Katsina suna daukan wannan abun kamar abun wasa gwamnatin jihar Katsina wallahi Allah zai tsaye da kai tambaye ka akan wannan abun da musu suka yake Allah zai tsaye da kai tambaye ka ba cewa muka yi ka dakatar da shi da wa'azi ba a zo ka zaunar da shi ka tara masa malamai ya kare kansa ba ka ganduje akan Abdul Jabbar ba ba ya gama nashi ba ya gama nashi ya sauke na wanda yake kansa to kai ma wannan fa wani nauyi ne da wallahi Allah ba zai barka ba Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka akai yadda duka malamai suka yi ittifaki cewa musu suka batacce ne yana batar da al'umma to kamata yake ka kira shi in an tallata masa yaki amsa to gwamnati ta tilasta masa ce dole yazo ya amsa a zo a zauna da shi wannan aqidan taka da me zaka kare ta in ya kasa kare kansa a hukunta shi a tsare shi a tsare al'umma daga sharrinsa a tsare al'umma daga sharrinsa amma shi ma da yaji ana ta kira ga gwamnatin jihar Katsina wai sai fito wai kai gwamna dakta mai PhD da aka ba ma umarni yana kokarin waye kamba ma gwamna saboda kar gwamna ya ji abin da aka fadi makiri sannan kwakwalwar ta sa a toshe take wallahi kwakwalwar sa a toshe take ai ba kamata yake ce gwamna zaka ba da umarni ba Abdul Jabbar didda wautansa lokacin da ake ta maganar sa ba har da shi a ƙara azautan cewa gwamnati ta shirya masa mukabala ba to kai ma abin da ya kamata kai kenan ka ce eh da gaske ne kana da gaskiya gwamnati ta shirya maka mukabala ka amsa ka ce gwamnati ta shirya maka mukabala eh yawa tun baka manar ta ba ka ga mun gwamnati ta taya mun maka ritaya ai eh ɗan su malaman jihar Katsina sun janye sun jajiki sun kasa yi wallahi mu a gaya to mu za mu zo mu same ka a ko ina kake wallahi Allah ya sa mu dace saboda haka magana ce ta banza mutun ya ce maka wai yan bid'a wai sun fa alu sunna ruku da la ilaha illallah wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne kai ne ka rudu da cewa suna yawan faɗin la ilaha illallah kai kuma da wata kila daga kai wasa da la ilaha illallah ne ka dauka suna yawan faɗi amma in Allah ya azulta ka da yawan zikiri yawan faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah sun ba zai burge ka ba saboda kana yin sama da abin da suke sama da nasu Allah ya sa mu dace. So da mu tsaya nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu sake dawowa kan ita wannan aya ta walladhina hum bi shahadatihim qa'imuna sai mu tashi akan ta insha Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.